والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أولا ندري لا لاربا درين شابية لوطن جمادى الأولى وتنبير jira 1442 wanda ya dace da daren 30 ga watan Disamba kanun na farko 2020. Allah malaikatin sarki ya ba mu damar haduwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatun mu na usulul fiqh cikin littafin Rawdatul Nadhir wa Jannatul Munadhir kuma arud cikin mizan al-zahab. Ba mu gushe ba, muna cikin bayani da lissafta hujjojin da suke nuna cewa shari'a ta ibadantar da al'ummar musulmi da yin aiki da khabarul wahid. Ba mu gushe ba, muna sardin dalilai kan wannan matafiya. Yau karatunmu zai tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim fa in qila faqad taraku al-amal bi akhbarin kathira. Idan waɗanda suka saba ko masu adawa ko masu hamayya da mu suka ce ai ko waɗannan sahabbai da kuka lissafta cewa sun aiki da khabarul wahid sun kuma yi bar yin aiki da hadisai da yawa, kenan hujjar ku ba ta da ƙarfi. Ba ma sahabbai kawai ba suka bar aiki da khabarul wahid, a'a, falam yaqbal an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khabar bil yadayn. Annabi sallallahu alayhi wa sallam bai karbi labarin da bil yadayn ya bashi ba. Taban bil yadayn shine al-kirbaq bin Amr, na daga cikin kabilar Sulaym. Suna sa da al-khirbaq, amma saboda halittar hannunsa a tsawo hannayensa suna da tsawo haka, mutane suka zamanto suna masa laƙabi da Zul Yadayn. Kuma ko Annabi ma da Zul Yadayn yake kiransa, kusan dai wannan laƙabi ya zama shi ne mafi shahara a game da shi. Sun sa akwai ƙissa tabbatacciya cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi raka'a biyu cikin sallama raka'a hudu kuma ya sallami. Saboda haka Zulayn ya tambaya ya ce, ya manzon Allah, an taƙaita mana wannan sallah ne? Annabi ya samu umarni na taƙaita mana wannan sallah domin mun saba raka'a huɗu ake mana, ko kuma ba taƙaita ta aka yi ba mantuwa kai ya manzon Allah? To ko sai abinda ya faru, Annabi ya tambayi sauran jama'a ya ce, abinda Zulaydan ɗin nan ya ce gaskiya ne? Wato bai karɓi maganar Zulaydan kai tsaye ba sai da ya tambayi wasu. Shi ne hujjar masu wanda suka ambaci wannan hadisi a nan. Saka ce ai da ana aiki da khabarul wahid, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi maganar Zulaydan kai tsaye ba tare da ya tambayi sahabbai cewa a da sauran mamu cewa labarin nan da zuwa dai yanzu ya gaya mini cewa na takaita sallah, domin ya ce an takaita sallah ne ko ka manta. Na farko kenan. Na biyu, ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة. أنظر أن تنبي أبو بكر رضي الله عنه لوكة ليك كلافة قبل منين كاكا تكيدشي كاكا مكشي متكيدشي عندي كانت يموتوا سألوني قادوا كنا يثاموا قادوا abu gari ce gaskiya shi bai san wata sunna kan wannan ba, amma da ya tafi zai tambayi mutane kuma ya tambayi sahabbai mu zai ya ba da wannan labari. Masu wannan magana suna cewa bayan lokacin da Mughira ya ba da wannan labari, Abubakar ya nemi ko akwai wani wanda ya san wannan hadisi banda Mughira, kuma filan an samu. Muhammad ibn Maslama ya ce lallai kwarai da gaske Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gagarwa kaka sulusi kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta. Suka ce to kaga da khabarul wahyi yana aiki a nan, da Abubakar bai tambayi da sai kaɗaitu da maganar Mughira ibn Shu'ba ba tare da ya tambayi ko ya nemi sanin ko akwai wanda ya san wannan hadisi banda Mughira ibn Shu'ba. Suka sake cewa wa Umar lam yaqbal khabar Abi Musa fil isti'zan. Hadisi ya inganta na game da neman izinin shiga wurin wani, gidan wani, ɗakin wani, hurumin wani, an ba da iyaka. In kai sallama kana son shiga ka nemi izini in shiga ne, in ba ba ka izini ba ka sake cewa in shiga ne, kai har uku ba ba ka izini ba to sai ka koma kuma. Umar bai san wannan hadisi ba sai lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya gaya masa sai ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Umar ya nemi akwai wanda ya sani ba wannan. To hujja anan da khabarul wahid hujja ce da Umar bai nemi karfafa wannan magana ta Abu Musa al-Ash'ari ba sai karbe ta kawai kai tsaye. Haka na Umar ibn al-Khattab bai aiki wala khabara Fatima, bai aiki da hadisin Fatimatu bintu Qais ba fistukuna wa nafaqa. Wato game da ciyarwa da kuma zama ga sakakka wacce mijinta ya sake ta har sake uku tana da sukuna, tana da damar zama a ɗakin wannan miji har sai ta gama idda ko ko ba ta da wannan dama. To Fatimatu bintu Qais ta ba da wannan labarin cewa lallai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan lamari ya same ta, mijinta ya sake ta kuma ya yanke sakinta ya kai har sake uku, amma kuma Annabi ya ba ta damar ta zauna a ɗakinta, miji ya fita ya bar mata ɗaki har sai ta gama iddanta da tafi, sannan ya dawo asalin ɗakin. Wadi domin da ake cewa mace za ta yi idda a ɗakinta ba wa ana nufin za ta riƙa kwana tare da mijin ba ne ko wani abu, a ba haka idan sake ɗaya ko sake biyu wannan tana nan a ɗaki dole a bar miji ya bar mata ɗaki da ka rika sa mata abinci kuma da abin sha da sauran abubuwa har lokacin da ta gama idda idan ya shiga ɗaki a wurin wasu malamai yana keɓanta da ita tamkar ya mai da ita kenan ta rage dawa matarsa akwai wanda suke ganin sai in ya tara da ita almuhim dai mana mace ta yi idda a ɗakinta ba wai ta zanna a ɗakin tare da mijin ba ta wa'alilin kan laif balu hatta ya ta halifa suka ce har yanzu ai alim na abin ɗalibi ya kasance ba a karɓan hadisi daga wurin wani sai in ya sa shi ya rantse cewa tabbas ya ji wannan magana daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da kabar al-wahid yana aiki a nan da ba bukatan sai alim na abin ɗalibi ya sa mai wannan labari da ya ciro daga wurin annabi ya rantse suka ce har yanzu warar da aliyun alim na abin ɗalib wato ya yi rabbi ya yi watsi da khabara maƙil ibn sinan al-ashiya'i hadisin nan ko labarin nan na maƙil ibn sinan fi birwa bintu washiq game da wata mace da ake kiranta sahabiya ake kiranta birwa bintu washiq ba ta bi wannan hadisi ba shi asalin wannan hadisi hadisi ne taba sahihi Allah dan Mas'ud an masa fatawa shi bai san hadisin ba amma dai an masa fatawa ijtihadi saboda bai san hadisi ba an tambaye shi ne game da wani mutum ta zawwaje mara'a ya da ya auri wata mace kuma ya zamanto walam ya farib laha sadaqan an daura masa aure da ita amma ba ambaci ko sadaki nawa ne ba wannan ana kiransa a islahi maluma nikahu takwim an daura aure ba ambaci sadaki ko nawa za a bayar ba walam yadkhul biha sannan kuma shi mijin bai saru da matar ba hatta mat har ya mutu ya za a yi ya hukunci an daura aure ba ambaci sadaki ko nawa za a bayar ba miji bai saru da matarsa ba sannan ya mutu amsar da ibnu mas'ud ya ce shi ne laha sadaqu nisa'iha ko laha mislu sadaqi nisa'iha tana da kwatankwacin irin sadakin mata yan uwanta don dama hukuncin abin nan ya kawo takwimi shi ne idan har aka sadu to yanzu abin ya wuce wane ne miji ne zai iya ƙayyade sarakin da zai bayar kawai a'a yanzu abin zai koma zuwa ƙwararru su duba su dubi ƙimar matar a irin wannan yanayi da mata ya yi irinta nawa ya kamata a ba da sadaki idan irinta sadakinta kuɗi kaza ne to irin wannan za a bayar shine ma'ana laha sadaqu nisa'iha ko laha sadaqu misliha ko laha mislu sadaqi nisa'iha لا وقت ولا شطط باكري بن زمو باكري بن دمو هكذا اي كيكي لكيكي لا تروي حق كوابا بانغروري sannan Abdullahi dan Mas'ud ya sake taba Abdullahi dan Mas'ud kar amma dan daga cikin manyan sahabbai wanda Allah ya ba su fahimta da yawa kuma daga cikin as-sabiqun al-awwalun sannan har yanzu Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa alaiha al-idda wa laha al-miras sannan kuma za ta yi ta kaba iddan da ake nufi kenan wannan idda عدة الوفاء أكيمسي ليست عدة عادية وإنما هي عدة الوفاء شين وعليها العدة هاتي كتبة هاتي تكبة متحول لكوانا قومة ولها الميراث فننكما ذات قاجي نجي عند أول عزيز باثا دوا نجي ياموتو با باثا ذاكي ينظيتا za a ba ta sadakin gurgudunta za a fikila ita mata ne wani miji a wadda aka inda za su shirya su yi su abin ba zai tsada wata kila ba zai wuce 50,000 ba ko 100,000 ko na yau amma yanzu an duba idan da za a yi abin ƙeƙe da ƙeƙe lawakta wala shaɓas da sadakin ta zai kai 200,000 sau da ta sai a nemi a cikin da 200,000 cikin abin da miji ya bari kan are bagado a bata wannan kudin sadakin ta ne ta sa aljihu sannan kuma are ba abin da ya rigin are bagado ita ma tana ciki saki raba mata an fahimci abi aw fa qama maqil ibn sinan ibn mas'ud a darasin sa a majalisar karatun sa yana bada wannan fatawa sai ɗaya daga cikin sahabbai da suke halarce suke halartar wannan majalisa kar a manta shi Ibn Mas'ud yana daga cikin maluma a cikin sahabbai da ake zuwa a yi karatu a wurinsa ko ba ku manta ba hadisin darami na Abdullahi ibn Abinnan Amru na abinnan isar waɗannan mutane da ko kuma mutanen da suka zo suka ƙirƙira wa mutane cewa su riƙa yin tasbihi ƙafa goma su yi hailala ƙafa goma saboda haka Abu Musa al-Ash'ari shi kansa ya fito zai je sallah asuba amma sai da ya tsaya tukunna ya jira Abdullahi ibn Mas'ud ya fito sai su rika shi su rufa masa baya kenan ya nuna shi malamin malamai ne yana daga cikin manya-manyan maluman sahabbai ko malami ne na sahabbai wadi yawon saboda amma bai san wani hadisi ba shi ya sa ba wani da ya sai bukirji a duniyar nan ya ce ya san dukkan hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai ikirarin wannan sai mara mutunci mafi karanci a za a ce da shi kenan babu kuma wanda zai ikirari wa ya dubi wani malami ya ce malam wani kam ya san dukkan hadisin annabi babu mai faɗin wannan sai jahili wadi awo fa qama maqil ibn sinan saboda haka sahabi maqil ibn sinan ya miƙe fa qala yace أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم يا ركنتي في بروة بنت واشق بروة بنت واشق جميع رئيس بروة بنت واشق حديث ده قالتها فيك مزانا امرأة منا وتم تتشي لك شكم قبيلة وهذه بأهجة إياه شيء تمام مثل ما قضيت إن يدك فالعلم هكا النبي يمنع أنه كنت ابن مسعود يقول يا الله قال اجتهاد فأنا يا ذاتي لأبن ديك شين ديك كنان ريا ثبتر دعا مجتهدي لين ديني كو mujtahidi shine wanda ya san sirrin alqur'ani da sunna da sirrin harshen larabci sirrin guralin ijma'i ya saba da su idan ya kai wannan lokaci zai riƙa jin abin a zuciyarsa wato kamar mutum ne ka saba da halayen sai da gobe kana ya ce aka ce maka kai ai wani an kama shi ya yi sata aka ce kai wani akwai dai abin da ya faru na zana yi shekaru kaza na karanci halayensa ba a sai yadda za a yi a ce ya yi kaza wani kuma saboda sanin halayensa da an ce ai wani ya yi sata sai dai ma ka ce ya yi ta lalle dama abin zai faru wannan ba wani ba mashi tun kari kasan shi yawwa to malakin mujtahidi ya san alqur'ani da sunna ya san ɗabi'ar alqur'ani inda wahayin alqur'ani da wahayin sunna ke tafiyar da al'amura to saboda ka an masa fatawa saboda yana da wannan matsayi zai istihadi ba son zuciya ba sai dai kuma ba maganar son zuciya aka ce akwai son zuciya wannan ba istihadi ba kenan sunan sa ruɗu da wasa da addini da neman cuta kai cikin wuta jihannu Allah ya saurari to asali mujtahidi ai shi wawa yake masa ba shi dai kawai zai amfani ne don yanzu ba nassi daga alqur'ani ba nassi daga hadisi ba ijma'i saboda haka zai ijtihadi a lokacin nan an wajabta masa yin ijtihadi domin ya kai ga hukunci abinda kuma duk ijtihadin sai kai shi zuwa gare shi shi ne hukuncin da Allah ya ce bauta masa da shi ko da wani ya saba masa wani mushrikin ya saba masa ba a ce ya bar nasa ba sai in ya gamsu ya ji a zuciyarsa yanzu lallai wani hujjojin da ya bayar din nan ya tuna wa ƙarfi nan kuma dole ya sake dawowa daidai da sakon ba a halarta masa ya ci gaba da zama kan fahimtarsa ba dole ya dawo in kuma bai kai ga wannan ba shikenan kowa yana kan nasa alal aqalli ko da bai dace da asalin hukuncin Allah ba yana da lada daya in kuma ya dace da abinda Allah ke so da hukuncin shari'ar Allah yana da lada biyu shikenan amma in ce din kawai ka Abdullahi ibn Mas'ud fa fariha bi hadha eh farin ciki da lokacin da Maqil ibn Sinan ya masa cewa ai annabi irin wannan hukunci yayi wa wata ƴar uwar mu ƴar kabilar mu a lokacin da irin wannan yanayi ya same ta ta warad da ibn Umar har yanzu Abdullahi ibn Umar yayi raddin khabar Abi Huraira hadithin Abi Huraira fi anna man salla ala al-mayyit falahu qiran sai wa duk wanda yayi salla wa mace yayi sallar jana'iza kenan kan mace yana da qirat iladan qirat kamar dutsen Uhud nauyin ladan da za a bashi waradda da Aishatu kabar ibn Umar sannan Aisha ta yi raddin hadisin ibn Umar fi ta'zib al-mayyit wa bukai ahlihi alayh a game da azabtarwa da za a yi wa mace saboda iyalinsa sun masa kuka na ihu ba kukan hawaye ba to wa'innan su ne kulatar dalilan da sai ɓangaren suka bayar domin su rusa wa'incan dalilai da muka ji da muka karanta wajen sati wajen to jumhur sun yi raddi shine ma'ana kulna aljawabu min wajhain amsar da zamu baku anan za ta zo mai fuska biyu mai ta fuskoki biyu ahaduhuma ta fuskar farko anna hadha huddatun alayhim gaskiyar lamari duk hadisin nan da suka ambata ko kuma hujjojin da suke gani nasu ne hujjoji ne a kansu domin waɗannan sahabbai da suke cewa sun yi raddin waɗannan hadisai fa innahum qad qabilu hadhihi al akhbar sun karɓi wannan hadisai ai allazi tawaqqafu anha lokacin da suka tsaya ba sai ake da hadisin ba sun karɓe su bi muwafaqati ghayri rabi lahu, a lokacin da wani ya yi muwafaqa da wani mai ruwayar, ya yi muwafaqa da mai ruwayar, wazi kuma yanzu sun zama biyu kenan. Mutum da ya ba da labari shi a ba zan karɓa ba, ko wanda zai ƙarfafa ka eh sai wani ya ce ni ma na ji, to na zan aiki da shi. Yanzu na aiki da labarin mutane nawa? Mutum biyu. To amsar annan shi ne mutum biyu ma ya yi abin nan a haka ne duka, hawa da aka sun yi gudu ba ku tsira ba. Wala karbi a rubatun ahad ila rubatun rubatun tawafi, kasancewar mutum biyu, mutum ya aiki da hadisin da labarin mutum biyu bai fidda shi daga da'irar yin aiki da khabarul ahad ba a shari'ance, saboda haka ba ku dalili da komai ba, dushe ne kuka yi. Za mu tsaya nan ne? Na'am? To sai mu tsaya nan. Waje da randi a kansu dusa ta fasa yi ko? Na'am. Shi ne bai aiki da hadisin ba sai da aka yi kaza ko aka samu ƙari, aka samu ƙarin mutum guda. An fahimta? Ya ba wani ya ba ya an ce wani ne ya faɗa sannan ya ce a shi ba zai ko bai aiki da shi ba, ko kuma shi yana da nasar wayar wanda ya zo daga wani annabi ya aje wannan, shi ne ma'anar rabbi ne. To ai a cikin duniya da ya kamata ka fahimta cikin wannan ƙa'ida, idan mutum bai aiki da hadisin wani sahabi, bai aiki da hadisin wani sahabin ba da ya ruwaito, ko shi yana da ruwayar da ya riƙe wanda ta saba wannan da yake nan, ko kuma yana neman shi wannan ɗin ya ƙarfafa ruwayarsa da wani zamanto, alaƙalla ya zamanto ko su biyu. Ka fahimci abin? Yawwa. In bai aiki da hadisin ba, don saboda shi kuma yana da wata sunnarsa wanda yake gani zai tafi ƙarfi a wurinsa, wannan ana samun wannan. Ka gani? Dama ai kuma dama wai da tawa Ali ya amfani da istihadin abin Ali shi ma mustahidi ne, amma yanzu ma gaba ɗaya duk hujjar ba maganar istihadin shi Ibn Mas'ud bane, ana magana hadisin Maqil ibn Sinan, domin yanzu wannan fatawar Ibn Mas'ud din ta taso ko ta tashi daga cewa fatawa ce ta Ibn Mas'ud a matsayin hujja, a'a ta koma magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin hujja. Shi ya sa wannan maliki da su wa'innan da suka tashi kafa hujja suka ce Ali ibn Abi Talib bai aiki da hadisin Maqil ibn Yasar ba, Sinan ba, Maqil ibn Sinan ba, ba su ce bai aiki da fatawar Abdullahi ɗan Mas'ud ba, domin dama fatawar Abdullahi ɗan Mas'ud ba wajibi ba ne a kan kowa ma, ba ma sahabbai wanda suke tare da su ba. Ka fahimta? Yawwa, domin shi mujtahidi ne, ba wayi ake ba mai wahayi ba ne, amma idan akwai ammi wanda ba irin su Ali ibn Abi Talib ba, domin Ali shi ma mujtahidi ne, shi wannan yana da dama ya yi taklidin ko ya fatawa ga duk wani wanda shi kuma a ƙa'idar ijtihadi, kamar za mu zo babu ijtihadi cikin wannan littafi. Ammi shi kuma zai yi, shi ma ammi yana da ijtihadi nasa, ba don sun zuciya ba, ya dubi malamin da yake gani wannan ilimin sana da ƙarfi ya dace da tsoron Allahnsa da sauransu, saboda haka ya yi ijtihadi ya yi aiki da fatawarsa. muna magana nan fatawa, fatawar sa ijtihadin sa ba wai nafsi ba, ba wai malami ya ba yi ijtihadin da babu Qur'ani babu hadisi ba, sannan shi kuma amin ya bar Qur'ani ya bar hadisi saboda wannan malami shine malamin sa, ba haka ba, ka fahimci abin? Yawo annabi kar ku damu, ai darasin bai kare ba, saboda ku bibi karatun har mu kai ƙarshe insha Allah.